sai mutane ku saurara ku ji abin da zani faɗi in bayyana muku abin da niji ga Usmanu zan can zama mutajir da Usmanu niji shi hal gwandu sifa wata sukutun sakano Usmanu ya sai da mu ai wanga
a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يعوى ما سرارم أشكونا شريم البركة فاتم شري أيك مجددي وندك يزومكم وأن جدان ريديو نبيشا اف ام هنا مكبركة لساك سادوا أشكونا شريم البركة شريم دكي كامك أيك مجددي أيوة يا aikata waɗanda suke na ci gaban addini ne na ci gaban al'umma ne muna roƙon Allah subhanahu wataala ya ba mu ikon koyi da mujaddadi da kuma karanta littafansa da aiki da ababin da yake karantarwa idan ba mu manta ba satin da ya gabata mun kai ƙarshen littafin nasa wanda muka sa kuma muka faro shi tun daga farkon sa har zuwa ƙarshen sa wato Umdatul Ulama wanda shine na biyu cikin jerin gwanan littafan da muke karantawa a wannan guri littafan da mujaddadi ya rubuta wannan littafi mun kai ƙarshen sa zamu yi kokarin mu zakulo ne littafi kamar yadda muka gaya muku cikin littafin da mujaddadi ya rubuta kuma majalisar mai alfarma sarkin musulmi suka dauki nauyin bugawa domin kawo muku cikin wannan shiri namu mai albarka da yarda Allah amma kamin mu zakulo wannan littafin da yarda Allah zamu yi kokarin mu yi bayani game da abin da ya shafi wasu aikace-aikacen da ba su shafi rubutu ba wanda mujaddadi yayi a cikin wannan kasar nan tamu gaba daya wannan jahar nan tamu a cikin wannan yankin namu ma gaba daya wato ayyukan da suka shafi bangarorin rayuwa gaba daya bangarorin addini ma gaba daya wanda idan ba kuma ta ba shirin mu na farko a wannan shiri mu ambaci haihuwar mujaddadi Sheikh Usmanu Dan Fodio wanda muka ambaci cewa an haife shi kusan shekara hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shekara 1100 da shekara 69 ko kuma 68 da dai sauran waɗannan an gab da ake ta samu da kuma sabani na malamai a hijira kinan kusan dai shekara 1700 da yan kai haka aka haifi mujaddadi a cikin wannan yankin namu wasu suna ganin cewa maratta ne wasu suna ganin cewa tsagil ne wasu dai na ganin cewa dai wannan dai kasa dai ta gobirce aka haifi mujaddadi a cikin wannan fatara a cikin wannan lokaci mujaddadi dai ne daga cikin manyan malamai kuma wanda ya karbi ilimi tun daga iyayensa mujaddadi babansa Muhammad Fodio shi ne malaminsa na farko da kuma mahaifiyarsa Hawwa'u da kuma kakarsa Ruqayya wanda waɗannan dukkanin su mujaddadi ya karbi ilimi a hannunsu ya tashi cikin wannan gida gida na ilimi gida kuma na tarbiyya gida babban gida mujaddadi a wannan gidan ya tashi kuma ya tashi cikin tarbiyya ya tashi cikin ilimi yana karatu yana karantarwa mujaddadi kamar da nasaba suke bayyane kowa ya san sa sunansa Sheikh Usman ibn Muhammad ibn Usman ibn Salih ibn Harun ibn Muhammad Gordo ibn Jabbo ibn Muhammad Sambo ibn Masirana ibn Ayyuba ibn Buba ibn Baba ibn Musa Jokolo wanda wannan shine nasabar mujaddadi kamar yadda yake rubuce cikin littafin tarihi littafin da shi ya rubuta da littafin da ɗansa ya rubuta Muhammadu Bello da kuma littafin da shakikinsa Abdullahi Dan Gundu suka rubuta Abdullahi Gundu kenan suka rubuta kuma wanda wannan shine nasabarsu wannan Musa Jokolo shine babban kakansu wanda aka ce su ne suka taso daga Futa Toro kuma suka zo suka zauna a kasar Senegal wanda wannan kasar Senegal wani abu ya faru a wannan lokacin daga wannan lokacin ne sai yazan suka taso yazan kabila sun tarwatsa wasu suka tsaya a can wasu suka taso har wasu kuma daga cikin su suka taso magari Makka wanda kakan nasu da ya zo a wannan kasa wanda Daniya sa zuwa Makka ne bayan ya taso daga Senegal amma anan dai aka ci gaba da zama wasu kuma suka wuce cikin kabilun har suka hade da Larabawa suka bace a cikin su domin a tarihi kamar da Abdullahi Gundu ya fada da Muhammadu Bello suka ambata tarihin su yana komawa ne zuwa ga Rumawa da kuma Larabawa domin babansu ba Larabe ne sahabi ne na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama Ukba ibn Nafi' wanda kuma shine ya auri Jabu wanda take ita kuma ɗaya ce daga cikin kabilar Rumawa wanda daga nan ne aka samu wa'annan kabilu na Fulani wanda suke turbawa ne kuma wannan shine takaitaccen nasabarsa da kuma tarihin kabilar Mujaddadi rahimahullah Mujaddadi bayan ya taso a cikin wannan yankin namu an haife shi a wannan yankin ya taso cikin ilimi kamar yadda muka ambata kuma cikin karatu da son ilimi da kuma son yada ilimi a gida babban gida Mujaddadi ya kama karatu tun wannan lokacin tun yana dan karami yaro yake karatu kuma har Allah mai girma da daukaka ka ya kaddarce shi da samun kuma karatu mai yawa ta bangaren Qur'ani ta bangaren hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ta bangaren abun da ya shafi fikihu ta bangaren abun da ya shafi al-akhlaq wato abun da ya shafi bangaren gyara tarbiya gyara halaye wato wanda yake karantawa kuma yake kokarin dabbakawa wanda kuma har ya samu jagorori daga cikin malamai da dama wanda suka dau hannunsa suka aza bisa ga tarbiya ta addinin musulunci tarbiya ta sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Mujaddadi mutun ne wanda ke bukatar ilimi kurai da gaske Mujaddadi mutun ne wanda ke bukatar biya sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wanda ya sa ya dukufa a wajen karatun sunna ya dukufa a wajen karatun Qur'ani da sanin tafsiri da sanin maganganun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hadisi tabbatattu ingantattu da ilimi hadisi dai gabaɗaya yayi kokarin ya dukufa a wajen karatun sa kuma wannan karatun nasu ya shimfida masa hanya kwarai da gaske a wajen shahara a cikin wannan kasa domin an san shi da biyar sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam kuma dalibansa sheda ne game da matsayinsa wanda daga nan kuma Mujaddadi sai karkasa aikace aikacin sa zuwa kashi biyu manya manya waɗanda suka shafi bangaren karatu da karantarwa babban aikin sa na farko shine karantar da littafai bayan shi ya riga yayi karatun irin su Bukhari irin su Muslim irin su Mukhtasar Khalil irin su Aqrabul Masalik irin su Askari irin su Iziya irin su Risala irin manya manya littafai dai waɗanda suka shafi na furu'a da na hadisi da na kuma tafsiri da sauran littafai na shari'a Mujaddadi ya karanci su kuma yana karantar da su ana daukan wannan ilimi a gidansa yana karatu yana karantarwa dalibai suna zuwa suna karatu a wajensa wannan shine mataki na farko daga cikin ko kuma aiki na farko daga cikin manya manya ayyukansa aiki na biyu kuma shine wanda ya shafi wa'azi da kuma shiryarwa da hudubobi da tara mutane domin karantar da su wanda wannan aiki na biyu din na aiki ne jan aiki Mujaddadi mai wa'azi ne mai fasaha ne a wajen wa'azi wanda kuma idan ya shirya wa'azi ko wata muhadara dubban mutane ke halarta ke dafifi domin sauraren sa saboda Allah ya masa hazaka ga ilimin kuma ga hazaka wanda wannan da zaka same shi cikin littafin ɗansa Muhammadu Bello wato Infaqul Maisur da kuma harkatul lugha al-arabiyya fi Najeriya da sauran littafin da suka yi rubutu game da wannan daular zaka samu cikakken bayanin cewa Mujaddadi mutum ne mai fasaha a wajen wa'azi dubban mutane ke taruwa a lokacin da yake gabatar da muhadara a lokacin da yake gabatar da wa'azi kuma sai karkasa wannan karatun ko kuma mu ce wa'azi kashi biyu akwai wanda yake yi a nan asalin garin su inda suka fi shahara inda ake jingina shi zuwa ga wannan garin wato Tsagil wani kauye daga cikin kauyukan Godabawa nan ne yafi shahara na kuma nan na suka taso wasu ma na ganin cewa nan na aka haife shi wanda kuma wannan garin na Tsagil na ake jingina Mujaddadi a wannan lokacin so kuma a wannan gurin yake ta shiga yana wa'azi yana karantarwa har ya samu jama'a masu yawa suka taru wajen biyarsa wajen fahimtar sa har aka nada musu suna da aljama'a wanda daga wannan lokacin ake ce ma Mujaddadi da shi da al'ummarsa jama'a wato mutane ne waɗanda suka hada kansu guri daya domin karantar da sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama mutane ne da suka zauna domin karantar da littafan sunna suka zauna domin karantar da addinin Allah kuma suna shiga lungu da sako wajen wannan karantarwa shi yasa wannan bangare nasa na biyu wajen wa'azi bai tsaya dagil din kawai ba a'a ya ci gaba da shiga cikin lungu da sako wa'annan kasashen wannan lungu da sako ba inda bai shiga wajen wa'azi akwai lokacin da bai tashi kawai din wato ya nika gari ya ta samu kasar Zamfara cikin yankin Zamfara kenan wa'annan garuruwa na kayuka na cikin Zamfara ya shiga ya kama wa'azi sai ya shiga watanni wani lokaci ma yakan fishi kwanaki wani lokaci har shekara yake yana wa'azi a cikin wannan yankin sannan kuma ya dawo wani lokaci kuma sai dibi tawaga sai ya jihar Kebbi can ma ya ci gaba da da'awa yana wa'azi sai ya dawo wani lokaci kuma zaka ga ya dibi mutane yayi ya shiga Niger wanda kun ga Niger ai can ne asalin iyayen suka fito bayan sun taso daga Futa Toro so sun zauna a Niger wani garin da ake cewa Maratta cikin wato yankin Kunni kuma daga wannan lokacin daga nan ne suka shigo cikin wannan kasar tamu da yake wannan lokacin Kunni da wannan yankin duka yana karkashin daular Gobir ne yana cikin karkashin daular Gobir a daular da ta mallaki wannan yankin gaba daya so wannan lokacin daga nan ne suka shigo suka iso nan Gudubawa wanda nan kauyen dage suka zauna so lokaci kan ibi mutane kuma ya shiga wannan yankin domin karatu da wa'azi idan ya shiga can kuma zai kwanaki yana wa'azi ya shiga lungu ya shiga saku ya shiga kauyuka ya je can ya zauna tare da su ya kira ƴan uwansa Fulani ya shiga ya rinka kiran kuma buzaye waɗanda suka zauna a wannan gurin da su bari bari da su gobirawa da kowace kabila dai ya kira su zuwa ga addini domin tahowar sa a wannan kasar ya tarar da abubuwa da dama waɗanda waɗannan ababin da ya tarar sunaye kokarin ya gyara domin da'awar sa da'awa ce wadda ake itibarin ta a matsayin da'awa ta gyara ko da yazo ya iskiwo da aka yi Usman Danfo da wannan kasa kasa ce wadda akwai musulmai cikin ta kuma akwai manyan malamai ma a cikin ta sannan akwai inda ba musulmai ba kamar yadda shi kansa yake ayyana muna yadda ya tarar da wannan garin ko kuma mu ce wayannan kasu wannan kasar gaba daya yace akwai inda ke da musulunci tsagoron su musulmai ne babu shakka musulmai ne kuma suna aiki da musulunci suna kira zuwa ga musulunci suna karatun musulunci to wayannan akwai su sannan akwai inda musulmai su kuma amman kuma jahilai ne ba su san musuluncin ba suna dai fadin cewa su musulmai ne amman gaskiyar magana ba su san musuluncin ba kuma suna aikatar da ayyukan da sun ka saba musuluncin nan cikin rashin sani suna aikatar da ayyuka waɗanda suke wani lokaci amma waɗanda ke sa mutum ya fita musulunci saboda rashin sani yace sannan kuma akwai waɗanda suke arna ne tsagurin su waɗanda ba musulmai ne ba yace sannan kuma akwai malamai waɗanda sun san addini amman kuma suna sakin hanya wannan haka ya tarar da wannan kasar ga malamai waɗanda suke na Allah ne masu biyar Allah masu biyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ga malamai waɗanda suke masu ilimi ne sun san addini amma kuma suna sakin hanya ga waɗanda jahilai ne su kuma gabaɗe sun ke musulmai ne amma jahilai ne wasu musulunci ba suna sakin musulunci ba su sani ba sannan akwai waɗanda gabaɗe ma ba su yi da musulunci ba arnani to wannan haka ya tarar da waɗannan mutane ya tarar da wannan kasar sai zan gabaɗe ya maida hankali a wajen wa'azi da kuma karantarwa wanda dukkan ababin da yake yi na karantarwa malamai kamar yadda dan sai ambata cikin infakul maisur ya tabbatar da cewa ya fi mai da hankali ga ababe guda biyar wanda dukkan abin da yake kira to kamar yana zagayowa ne ya dawo ga waɗannan ababin guda biyar abu na farko dai yana tabbatar da tauhidi usuluddini kenan yana karantar da usuluddini wato babban maudu'in sa wanda yake yi a lokacin da yake zuwa wajen wa'azi ko ma a karance-karancen da yake karantarwa a gida da irin yadda yake kokarin shiga cikin mutane yana karantarwa to duka ya fi mai da hankali ga usuluddini abin da ya shafi tauhidi domin da tauhidi ne ake sani Allah da tauhidi ne mutum zai ibada kuma Allah sai ya karbi wannan ibada dukkan abin da mutum yake idan babu tauhidi Allah baya karba shi yasa Allah ke cewa man kana yarju liqa'a rabbihi falyamal amalan salihan wala yushrik bi ibadati rabbihi ahada duk mutumin da ke so ya gamu da Allah lamun lafiya to ya bauta ma Allah kada ya kuskure shirka ga Allah wanda wannan shine tushen addini musulunci shine tauhidi da yadda mutum ya aikin kwarai yayi sallah yayi menene ko da sai ta kwarai amma in babu tauhidi tare da shi to wannan sallah ba a karbanta kamar haka azumi kamar haka duka wata ibada kenan tauhidi shine asali a dukkan wani abun da dan adam zai yi wanda kuma shine mataki da dan adam zai takawa domin ya samu tsira a gaban Allah kuma duk mutumin da ya rasa tauhidi to ya rasa dukkan matakin da zai tsira a gaban Allah to wannan shine babban matakin da mujaddadi ya dauka wajen karantarwa sa a wajen wa'azin sa a wajen karantarwa a gida shine karantar da usuluddini kamar yadda kuma ya sake mai da hankali ga nabiyu shine alhassu ala ittiba'il kitab wato kodaitarwa akan biyar sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam biyar alqur'ani da hadisi wannan kuma yana daga cikin shine annabiyu da cikin point din sa yana da ajandodi guda biyar manya-manya cikin karantarwa da yake mujaddadi kamar yadda ɗansa Muhammadu Bello ya ambata cikin littafinsa Infaqul Maisur kuma kamar yadda malamai da dama masu rubutu suka yi bayani game da wannan shine babban matakinsa ko kuma ababin point ɗinsa ajandodinsa manya-manyan ajandodinsa a wajen karatu da karantarwa da yake yi bayan tauhidi kira zuwa ga littafin Allah kira ga sunan zuwa ga sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana ba Qur'ani muhimmanci kurai da gaske yana buƙatar makarantar alqur'ani yana buƙatar masanan tafsirin alqur'ani yana kira cewa a rike alqur'ani yana kira cewa ayi aiki da alfin da ke cikin alqur'ani haka yana kira zuwa ga ayi aiki da hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama musamman Bukhari wanda yaje ya karanta shi ga wajen babban malamin sa Jibril dan Umar wanda nan ne ya karanci Bukhari kuma da sauran su littafai ne sunna gaba ɗaya annan ya karanci su to wa'annan karatu ne littafan da sunna mujaddid yana kokarin kiran mutane zuwa ga aikin su a cikin wa'azin sa yana kokarin kiran daliban su inda ke zuwa gidansa domin daukar karatu yana karantar da su wa'annan littafan kuma yana kiran su cewa su rike su su rike alqur'ani su rike sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama wannan shine agenda sa ta biyu agenda sa ta uku kuma shine yayi kokarin ya gyara wasu fahimtar da yattarar da mutanen kasar nan suna akan ta tafi fahimtar da ba daidai ba diye da kai idan ka zama tare da mutane zaka fahimci suna da wata fahimta wata kila wannan fahimtar ta zo daidai bisa ga karantarwa littafin Allah da sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wata kila wannan fahimtar kuma ya zanta dan shakaro da karantarwa littafin Allah da sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mujaddid ya kai kokarin ya leko ya gano watun wata fahimtar da ba daidai ba don ya gyara ta wanda a daidai kuma sai ya karfafa mata kene yana kokarin kawo gyara a cikin fahimtar da mutane suka yi akwai wanda suka wa addinin musulunci fahimta wanda ba daidai ba yake yi kokarin ya gyara akwai wanda ya wa sallah fahimtar da ba daidai ba yake kokarin ya gyara masa sallah haka azumi ya gyara masa azumi ya gyara aqida ya gyara wajen arwalla da wajen tsalki da sauran dukkan wasu abubuwan da suka shafi na addini to yake yi kokarin ya gyara idan akwai su campaign da ake yi to yake yi kokarin ya gyara wannan campaign yake kokarin ya tabbatar da menene tauhidi ya tabbatar da cewa menene addini ya tabbatar da cewa meye lafiyayyen addini bukatar sa da shi ne kada ya zama mutanen da ke rayuwa tare da su suna da wata fahimta da ta shakaro da fahimtar Allah wato fahimtar littafin Allah fahimtar sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wato fahimtar da ta shakaro da irin wato tsari na addinin musulunci yake yin kokarin ya gyara wannan fahimta domin akwai wayannan fahimtocin da dama amma ya kokarin ya ta gyarawa wasu za su kana gani ana addini amma kuma ana daukar cewa wannan abu addini ne to in ya gano cewa ba addini ne sai karanta mutane cewa wannan abu ba addini ne ba ga addini akwai wasu wayanda ake daukar cewa sabon Allah ne kuma alhali ba sabon Allah ne sai cewa wannan ba sabon Allah ne ba kiran duk wata gurguwar fahimta yana kokarin ya fahimtar da mutane da ke rayuwa tare da su kada su tashi daga wannan fahimta su dawo bisa ga fahimta sahihiya fahimta ingantaccen fahimtar da take da madogara a littafin Allah da sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan take agendar mujaddadi ta biyu agenda ta uku agenda ta hudu shine yana kokarin ya ga cewa dukkan wasu bidiyoyin da ake cikin addini ya busar da su duk wasu ayyuka na bid'a wanda ake cikin addini yayi kokarin ya kawar da su domin a tabbatar da sunna domin ita bid'a tana hana sunna tsayuwa duk lokacin da kaga mutane suna siffantuwa da aikata bidiyoyi to da wahala bid'a a sunna ta samu karfi a wajen su to shi yasa ake kokarin ya dunguje duk wata bid'a kenan duk wata ibada wanda ake yi alhali kuma bata da tushe a littafin Allah bata da tushe a hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama to yana kokarin ya kushisar da wannan bid'a shi yasa ma ya rubuta littafi yasa masa suna ihya'us sunna wa ikhmalul bid'a raya sunna da kuma roshe bid'a da kuma bishe bid'a da kashe bid'a to wannan babban agenda sace ta hudu cikin agendodin sa wato kashe bid'a ruguza bid'a ingije bid'a dunguje bid'a cikin al'umma sa da yake rayuwa tare da su to yana cikin abu ayyukan da yake a wajen karantarwa sa yayi iya kokarin sa ganin cewa dai ba a dai aiwatar da bid'a ba yayi iya kokarin sa yaga cewa an daina yin bid'o'i cikin al'umma wannan yana cikin manya agendodi na mujaddadi cikin wato agendodin sa guda biyar na biyar kuma wanda yake na karshe shine yayi kokarin ya iyyar da shari'a ga wa'anda ba ta kai gare su ba da kuma yada wannan shari'a bi ma'ana yayi kokarin isar da musulunci ga wa'anda ba su san musuluncin ba domin kamar yadda muka gabatar kaga ya taso ya tarar da mutane kala-kala akwai wa'anda suke karnani zalla akwai wa'anda suke musulmai ne akwai wa'anda suke musulman ne amma akwai jahilci tare da su akwai wa'anda su kuma ba sa da jahilci tare da su akwai wa'anda suke suna da jahilci ba sa da jahilci amma kuma suna sake hanya to kaga irin wa'annan nau'uka na mutane ko ne yana da buƙatar da irin tashi hikima a wajen kiran su zuwa ga addini to Allah ya ba mujaddadi hikima a cikin wannan bangarorin duka to kaga tunna yana karantar da jahilai domin su dawo su fahimci addini fahimta ta gaskiya yana karantar da malaman da suka saki gaskiya domin su dawo su bi gaskiyar nan haka kuma yana karantar da wa'anda su kuma ba musulmai ne ba kuma wa'inda gaba ɗaya musulunci ma bai kawo gare su ba, to yana kokarin ya ida wannan musulunci a gare su. Yana shiga ƙauyuka wa'inda ba su musulunta ba domin ya musuluntar da su, yana shiga lungu da saƙo wa'inda ba su musulunta ba su musulunta, wa'inda a cikin gari ma wa'inda ke rayuwa tare da su wa'inda ba musulmai ne ba, yana kokarin ya jawo su ya kira su zuwa ga addini domin su musulunta. Domin babu wato hikima a babbar rahama ce, babban nasara ce, Allah mai girma da ɗaukaka ya baka nasara ka kira mutum zuwa ga addini ya gane addini nan kuma ya shigo musulunci. Allah shirye da mutum ta hannunka ba karaman nasara ce ba. Shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yake gaya ma Ali bin Abi Talib lokacin da ya tura shi zuwa ga Yaman domin ya karantar da al'umma, yana cewa la an yahdi Allahu bika rajulan wahidan khairul laka min Umar ibn Am. Allah ya sa mutum guda ya shirye saboda wa'azinka, saboda koyarwarka, saboda karantarwarka, mutum guda ya shirye saboda haka, to wallahi ya hima duk abin da za a baka na duniyan nan. To mu jaddadi, Allah ya sa masa wannan kokari da wannan fahimta, ganin cewa yana kokarin ya ga wa'annan da ba su musuluncin bai kai a hannunsu ba sun ya kai gare su, yana kiran wa'anda ba musulmai ba, wanda ya kamata a ce mu rinka koyi da mujaddadin. Yanzu akwai wa'anda ba musulmai muna ta rayuwa da su, wasu daga wasu jahohi ne suka taso suka shigo wannan jihar nan tamu, wasu kuma a cikin wannan jihar suke jan asalin jihar nan ne amma ba musulmai ne ba, wasu na Lungu, wasu na cikin jahohi makota wanda ba musulmai ne ba. Ya kamata mu yi kokarin kaga kana shiga kana kira zuwa ga wa'annan mutanen, ka kira su zuwa ga addini ba tare da fada ba, ba tare da tashi hankali ba, a'a ka tallata musu wannan addini musulunci. Idan Allah ya shirya su kaga za su karba, in suka karba baka san irin ladar da Allah zai baka ba. Idan Allah ya baka dukiya, kai amfani da wannan dukiyar taka wajen tura malamai lungu da sako domin iyar da wannan shari'a, iyar da wannan musulunci. Baka sani ba, ba mamaki kila wannan da kabba aka taimaka aka shiga ƙauye aka yi wa'azi, wani har ya shiryu ya gane addini musulunci ya musulunta, kila shine dalilin shigarka aljanna, kila dura rayuwarka da kai baka yi wani aikin da Allah ya ga ya dace ya yi maka ba, amma wannan aikin sai Allah ya yi maka. Haka malaman da ke zama cikin gari suna zazzaune ana karatu, wani lokaci ma sai ka ga an malaman duk an dunguma an zauna cikin gari ba abin da ake ba, babu wani karatu, babu karantarwa, ko ku ana karantarwa amma ba a ma bukatar karantarwa. To ga ƙauyuka can ana bukatar karantarwa, ga wasu inda ba musulmai ba suna bukatar karantarwa. Kai kokarin ka je ka yada wannan addini naka, wallahi mujaddadi bai zauna ba, mujaddadi ya shiga lungu, ya shiga saku, ya zauna ya ta karantarwa, wanda wannan shi yasa Allah ya daga darajar sa saboda kyakkyawan aikin sa. Qul i'malu fa sayarallahu a'malakum wa rasuluhu. Dama Allah ya faɗa cewa ku je ku yi aiki, idan kun kai aiki Allah mai girma da ɗaukaka zai ga wannan aikin da kun kai kuma sai ya sakanka muku. Haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama zai ga aikin da kun kai irin aikin da kuka aikata daidai da irin karantarwa sa. So wannan ya nuna kenan aikin alkhairi aiki ne wanda ya kamata a ce malamai sun tashi muna shiga cikin lungu da saƙo da ƙauyuka domin kira zuwa ga addini Allah. Malamai ya kamata a yi wannan, ba zawa ake a zauna cikin gari ba ana hasar da juna, ana zuwa ana zama cikin gari kuma ga ilimi an tara amma kuma ba wa'anda ake ba ilimin nan. Akwai mabukatan ilimin nan a ƙauyuka, akwai mabukatan ilimin cikin dazuzzuka, a yi ƙoƙarin a shiga wa'annan dazuzzuka domin kira. Sannan su kuma masu ƙarfi wa'anda ke da hannu, wato wa'anda ke da kuɗi a hannayensu, su yi kokarin su dauki wannan duke su bayar domin a je a yi wannan aikin. Haka wa'anda ke da mulki, wa'anda Allah ba mulki, su yi amfani da mulkin su wajen kira, su yi koyi da su sardauna jikokin mujaddadi yadda suke shiga ƙauyuka, su yi amfani da dukiyar da Allah ya ba su, su yi amfani da mukamin da Allah ya ba su a cikin gwamnati, su yi kokarin amfani da wata alfarmar da Allah ya ba su domin yada addinin Allah. Wannan shine abin da sardauna yayi a wannan kasar. Haka kuma dukkan wasu wa'anda suke jikokin mujaddadi aikin su kenan, saboda mu yi koyi da wa'annan domin yada addinin Allah a wannan kasar. Saboda wannan abin da mujaddadi ya bada hankali kenan, ya bada karfi a wajen kira zuwa ga addinin Allah, a wajen kuma yada wannan addinin Allah domin ya kai lungu da sako, isar da wannan sako. Mujaddadi wannan shine aikin sa, kuma shine ya dogara a kansa, a kansa ne Allah mai girma da ɗaukaka ya ɗaukaka shi. Saboda kaga wa'annan ababin da muka ambata guda biyar din nan, tauhidi, kuma kira zuwa ga littafin Allah da sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, jara wasu fahimtar da ba daidai ba domin a dawo a bid'a, yin kokari domin bice bid'a da kashe bid'a domin sunna ta samu gindin zama, yin kokarin isar da saƙon Allah, isar da addini musulunci ga wa'anda addini musulunci bai kai gare su ba. Wa'annan ababin su ne guda biyar wanda su ne yafi bayar da ƙarfi, su ne ajandodin mujaddadi. Kuma dukkan wani abun da yake karantarwa to zaka ga yana karkashin wannan ne. Dukka inda ka zagayo kaga ya karantar da yadda ake azumi, yadda ake sallah, yadda ake arwalla, yadda ake dukka ya karantar, duka wannan ibadodin biyu ya karantar. Wanda zaka same shi zaka samu tsarin manhajinsa na koyarwa da karantarwa a littafin ansa Muhammadu Bello a Infaqul Maisuri, zaka ga manhajinsa wajen koyarwa da karantarwa. So wannan duka abinda mujaddidi idan ka hada su gaba daya to zaka same su cewa suna karkashin wayannan ababin guda biyar ajandodin nasa guda biyar din nan duka ba za su fita cikin wannan wani ba saboda kuma muna roƙon Allah subhanahu wataala ya ba mu ikon koyi da mujaddidi Allah subhanahu wataala ya hada mu da mujaddidi aljanna Allah ya gafarta mu mujaddidi Allah ya kare muna dukkan wasu wayanda ke kokarin yada karantarwa ta mujaddidi anan za mu tsayawa insha Allah sai ni sati ku biyo mu za ku ji ƙarin bayani